يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران، واحقق به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبودا قوديا سنتبتا غا الله مدوكتين سركي ميكوا ميكومي بيراد أمينتين الله سقارة تبتا غا شغبامو fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma sauraron mu, barkamu da wannan daren tare da fatan kuna kasancewa da shirye-shiryen wannan gidan namu mai albarka na Dial FM. Mu yaɗa shirye-shiryensa akan mita 88.5 a zangon FM. Kamar kowane lokaci irin wannan, kuna tare da ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu a cikin wannan shirin namu mai albarka na ilimi cikin ilimi. Shirin da a kowane mako yake yin cikakken bayani akan ayoyin Alkur'ani mai girma tare da malamai daban-daban da Allah Maɗaukakin Sarki ya albarkace mu da su. A wannan makon ma shirin namu zai ci gaba da kawo mana bayanai a cikin Suratul Ma'ida, inda muka ƙara yin gaba kaɗan muka ɗauko aya ta 57 da ke cikin surar, wadda aya ce da Allah Maɗaukakin Sarki yake hana mu yin biyayya ga kafirai. Muna ɗauke da fassarar ayar, bayanin hukuncin da ke cikinta, tare da kawo muku fa'idojin da suke ƙarƙashin ayar. A ƙarshen shirin namu za mu kawo muku ayoyin Alkur'ani mai girma da suke ƙara fito mana da ma'anar ayar. Muna kuma tare da malamanmu da suka haɗa da Alaramma Hassan Muhammad Tahir Zigila, Dr. Kabir Abubakar Asgar, Dr. Magaji Falalu Zarewa, Dr. Amin Sa'ad na Allah Jalingu, Dr. Gwani Yahuda Hussein Umar. Ku biyo mu ƙafa da ƙafa domin jin abubuwan da muka tanadar muku a cikin shirin.
طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضمي جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحمي معدمي، واغسل به قلبي من الأبغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان.
ما شاء الله. A farkon shirin namu, kafin zuwa wajen Alaramma Hassan Muhammad Tahir Zigila, za mu karɓi wannan saƙon.
Kanwata, yaya naga kin yi takumi kamar baki da lafiya?
Yaya na bari kawai, na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ne.
Ayya, in dai wannan ne aiki shakuru minki, yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje.
Wow, yaya na, ina ka kawo ni haka kamar a ƙasar waje?
BBT Zara Gallery kenan, ka ta farin kantin da ke makare da sutirin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, jakankuna, sarƙoƙi, rigunan abaya da mayafai, ga kuma yadikan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe ɗaya ga dalla-dallan akwatunan lefe 'yan yayi.
Domin shiga sauyin zama 'yan birni mai 'yan kwalisa, fagen ado da kwalliya da sutirin kekere ne. Kasance a hamshakin kantin BBT Zara Gallery domin ka zamo na musamman.
BBT Zara Gallery na nan a Lion Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin Kwari a cikin garin Kano.
Domin neman ƙarin bayani a kira
0806067576. BBT Zara Gallery, ka ta farin kantin da babu irinsa.
Barkanmu da dawowa. Kamar kowane mako, muna tare da Alaramma Hassan Muhammad Tahir Zigila, inda zai karanta mana aya ta 57 da take cikin Suratul Ma'ida. Alaramma Hassan Zigila, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
الحمد لله. A wannan makon muna tare da Dr. Kabir Abubakar Asgar wanda shine zai kawo mana fassara ayar tamu tare da bayanin sababbin saukar ayar.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd yan uwa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba min الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الله يتي ياكو ودن دكوك إيماني لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا كاركو ركي ودن دسوك ركي الدين دكوك أمطين هزوا أبنين إزجلي ولعبا كمسكي كلن الدين دكوك أمطين واسا من الذين أوتوا الكتاب دكتكين أهل الكتاب يهودا ودي كرسوتي من قبلكم da aka ba su littafi gabaninku wal kufara da kuma tsantsagaryen mushrikai wadanda ba sa bin addinin sama awliya kar ku rike su masoya wattaqullaha ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minin matakar dai ku da gaske kun yi imani da Allah. Al Imam At-Tabari a cikin tafsirin sa da As-Samarkandi shi ma a tafsirin sa da Ibn Abi Hatim a cikin tafsirin sa da Bagawi da wasun su surwayto magana daga Ibn Abbas ne Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa inda yake cewa Rifa'a ibn Zaid ibn Tabut da Suwaid ibn Al-Harith sun kasance kad azhara al-islam thumma nafaqa sun bayyana musulunci su daga baya kuma suka koma munafurci kuma wa kana rijalun minal muslimina yuwaddunahuma akwai wasu mutane cikin musulmai suna nuna musu kauna shine Allah ya saukar da wannan aya wadannan mutane sun kasance in sun ga mu'mine suna sallah sai su dinga musu dariya suna daukan sallar da ake a matsayin abin dariya shine Allah ya saukar da aya yayi hani game da haka dan haka ayat ta zo ne dan ta ja kunnan mu'minai daga nuna kauna da shishige ma ahal kitabi yahudu da nasara kenan da kuma tsantsagaryen mushrikai musamman waɗanda suke daukan abu mafi girma a cikin shari'ar musulunci wato sallah kenan da wanda ita ce ake samun alkhairin duniya da lahira gaba daya a wurin yinta suka dauke ta abun izgili da kuma suna ganin kaman wasa ne a cikin mummunar tunanin su kamar yadda mai waka yake cewa wa kam min aibin qawlan sahiha wa afatuhu min alfahmi sakimi dan haka wannan shine a takeice fassara ayan nan malamai suna cewa fadin Allah min alladhina utul kitaba min qablikum wannan min suka ce tana magana ne a matsayin bayanul jinsi kamar yadda Allah yake cewa fajtanibur rijsa minal awsan ay min jinsil awsan akwai wasu wato bambance wajen kira'ar waɗannan wurare wasu wurare a cikin ayar an samu bambanci wajen karanta su kamar a cikin wato harafi na Ubayy dan Ka'ab kamar yadda Ibnu Jarir ya ambata an ce yana karanta minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal kuffar ana ƙara wannan harafi a wajen sannan akwai daukacin masu kira'a mutanen Madina suna karantawa da su da kufawa wal kufara awliya bin nasbi kenan sai da ma'anar shi ya wallazina amanu la tattakhidhu allazina takhadhu dinakum huzwan wa la'iban wal kufara sai da ma atafi akan wancan dinnan la tattakhidhu allazina ittakhadhu dinakum sannan akwai kuma wanda suke karanta shi da wal kufari sune kira'a kisai kenan da Abu Amr suna karanta wal kufari sai da ma atafi kenan akan wato wa minal kufari sai da ma wa minal kufari kenan shine abin da ya bayyana a can to halin da aka hana din shine al-Imam Sa'idi yake bayani yake cewa Allah subhanahu wataala ya hana mu'minai su rike ahlul kitabi da nasara da sauran kafirai su dinga kaunar su suna bayyana musu sirrorin musulmai ko suna taimaka musu akan wasu al'amura da za su cutar da musulmai wanda abin da ke tare da mu'mini na imani shi ake fata ya hana shi wannan da aka aka zama ta aka ce wattaqullah ku ji tsoran Allah in dai da gaske ku mu menene cikin littafin at-tahrir wa at-tanwir tafsirin at-tahrir wa at-tanwir na malam ainihin wato ya bayyana hali har guda takwas wadanda su ne za a iya fassarawa da wannan magana ta ittikhadul kuffari awliya hali na farko shine a samu musulmi ya riko da kafirai ko bangare daga cikin sa matsayin masoyansa a fili da kuma a boye yana karkata zuwa gare su ko kuma a boye kai amin banda fili wannan shine tsabaragen kafirci shine halin munafikai da aka ga hadisin itibaru dan malik wanda wani mutum aka tambaya aka ce aina malik ibnu dakhshan sai wani yace ai wannan munafiki ne baya san Allah baya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace a ta kulu zalika ya kake fadin wannan magana amma samita hu ya kulu la ilaha illallah yabtagi biha wajha Allah baka san yana fadin la ilaha illallah yana neman abin da ke wurin Allah ba sai aka ce aka tambaya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato mai magana amin wato yake cewa mu mun kasance muna ganin fuskar shi da rangwamen shi ga munafikai kaga wannan mutumi ya sanya karkata zuwa ga kafirai a matsayin alama ta munafinci ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shida wancan mutumin da imani ba kaga manzo Allah bai masa inkari akan cewa wannan alamar kafirci bace hali na biyu shine mutum ya karkata zuwa ga wasu kafirai ko dangin kafirai yana taimakon su saboda kusancin da yake da su da kaunar da yake zuwa ga addinin su a lokacin da kuma kafirai suke da karfi akan musulmai suke adawa da su a lokacin da suke istihza'i da musulmai ko kuma a lokacin da suke so su yaki musulmai wannan halin shi ma yana hukunta kafirci kamar yadda malam din ya faɗa a cikin at-tahrir wa at-tanwir saboda me wannan halin babu mamaki ya faɗa cikin taimakon su akan irin wannan ne Allah ya saukar da wa allazina amalu la tattakhidhu allazina ittakhadhu dinakum din fita wannan da kuma ire-iren ta kaman innama yanhakum Allahu an allazina qatalukum fid din da ya allazina amalu la tattakhidhu bi qanatin min dunikum da ire-iren su duk akan wannan aka saukar da su hali na uku shine mutum ya karkata zuwa ga kafirai ko wasu nau'i na kafirai ba tare da wato ya waɗanda ba sa cutar da musulmai kaman halin kristoci a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah ya ce da tajidanna ashaddan nasi adawata lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku da kuma kamar mutanen habasha a waɗancan zamani kaga sun ma taimaki musulmai sun ba su kariya to wannan hali ne wanda yake la tujibul kufra amma shi ma manhiyun anhu ne an hana haka in ba wani dalili mai karfi ba hali na hudu shine wato mutun ya dinga taimakon wasu kafirai dan ya cutar da wasu musulmai kaman ka taimaki kafirai a wurin yaki ko kai musu jasus leken asiri ga musulmai against musulmai shine Imam Malik yake cewa aka kama wanda yake wa kafirai leken asiri a cikin garin musulmai to wannan za a bar al'amarin shi zuwa ga shugaba ya mushi hukunci domin tajassusi hanya ce ta hanyar ta cutar da musulmai babba to wani kuma zai yi wannan a bisa wani kwadayi na wani abu da za su bashi ko wani kuskure ko wani tirsasawa da suka mishi duk da haka dai Ibnul Qasim yana cewa duk wannan yana nuni zuwa ga zindiƙanci ne da bata da haka za a kashe shi shi ma ba za a kyale shi ba hali na biyar shine mutun yayi ruko da abin nan wasu mu'minai su riko da wasu kafirai a matsayin abokan da za su taimaka musu akan yakan ƴan uwansu musulmai wannan shi ma hali ne mummuna mutum wato a samu wani wasu mu'minai sun yi riko da wasu kafirai dan su taimaka musu akan yakan wasu musulmai irin abin da ya dinga faruwa a kasashen Andalus a wasu lokuta a can baya wannan shi ma mummunan hali ne ba a daga kafa akan sa hali na gaba wanda wannan akwai tattaunawa da yawa da malamai suka yi akan shi hali na gaba na shida shine wato wani musulmi ya riko da wani kafiri kwaya daya a matsayin masoyin shi saboda halin zamantakewa ko kusanci ko wani shugabanci da yake da shi akan shi ba tare da hakan zai cutar da musulmai ba to wannan ba a hana ba kai tsaye shine irin abin da Allah yake cewa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa kaga kuda iyayen mutun kafirai ne ba a hana shi ya zauna da su zama na mutuntawa ba aka ce wa sahibhuma kuma ka rayu da su fid dunya a wannan rayuwa ta duniya ma'rufa a bisa abinda mutunci ya hukunta amma Allah ya hana ka biye musu da ka yace wa in jahadaka in suka jaka suka tirsasa ka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun dan ka je ka mun shirka akan abinda baka da ilimi fala tuqihuma kar ka musu da'a shi sa lokacin da Asma ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan zati mu mahaifiyarta biyayya ko mahaifiyarta na kafira sai annabi ya ce mata sili ummaki kije ki cigaba da sada zumuncin mahaifiyarki irin su ne waɗanda Allah yake cewa la yanhaqukumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim kamar da ke cikin mumtana Allah baya hana ku ku yi hulɗa da waɗanda basu yake ku ba basu fitar da ku daga garuruwan ku ba basu cutar da ku ba babu laifi ku nuna musu mutunci da mutuntawa wannan ayar ana cewa ma ta sauka ne akan ita wannan mahaifiyata Asma ko kuma wasu daga cikin mushrikan Makka ko kuma Kinana da Khuza'a da Muzaina da Banu al-Harith wallahu a'lam wanda sun kasance dukkanin su suna so su taimaki musulmi akan asalin kafare mutanen Makka to daga nan ne Imam Malik yake cewa to ya halasta idan ai makafiri rasuwa kamai ta'aziya ga abin da ba zai saba wa shari'a ba ka mushi gaisuwa ka bashi hakuri da makamantan su wallahu ta'ala a'lam wannan kenan na bakwai shine su wanda suka ce hali na mu'amala ta duniya kamar kasuwanci da makwabtaka da wani alƙawarin yarjejeniya ko sulhu ko hukunci ko san da suka shafi makwabtaka ko zaman wuri guda wannan akwai tafsilat din shi a cikin dafan fiqh hali na takwas na ƙarshe kenan a cikin halayen da ya lissafa shine wato bayyana kauna ga wasu kafirai domin tsoron cutarwar su a lokacin da suka fi ƙarfin musulmai ka bayyana musu kamar kana yi da su amma dan ka tsira da lafiyar ka da ranka wannan shine irin abin da Allah ya ce illa anta taqu minhum tuqa aka yi wannan istisna'i wanda aka ambata game da halin mu'amalantar ainihin wato kafirai wannan aya tana da ayoyi masu kama da ita waɗanda suka zo da irin wannan bayani kamar fadin Allah la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd tana nan ita ma cikin ma'ida da irin fadin Allah la tattakhidu bitanatan min dunikum kar ku rike abokan zama ko kawaye ko makusanta min dunikum waɗanda suke koma bayan ku musulmai wallahu ta'ala a'lam abinda na faɗa daidai Allah ubangiji ya bani ladan ni da ku Allah kuma ya samu fahimta mu rike wanda ya zama kuskure ko tuntuban harshe ko rashin ilimi ko rashin iyawa ina fata Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya yafe mini ni da ku nake faɗan wannan ina cewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyi muhammad ala nabiyyi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah
masha Allah Dakta Magaji Falalu Zarewa ya kawo mana bayani akan hukuncin da ke cikin ayar.
Allahu Arrahmanur Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka jama'a waɗanda suke tare da mu a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri na ilimi cikin ilimi mai albarka wanda yake zuwa muku daga wannan gidan radio na Dala FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haduwa a cikin wannan sabon zagaye na wannan shiri wanda a yau muna tare da aya ta 57 a cikin سورة المائدة وتوفد الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين واندفسر وانا آية تارغة تاغباتا وكتمو أكام وانا آية ينال ألاك آنيد أبن ديشا فيه كنشو كنشي كوه كنش اند وانا آية تكيت وكيدشي ومنجي سبحانه وتعالى يكرا يوم مني أتشكم وانا آية من البركة ياكم أي amfani da siga a larabce wanda take siga ce ta hani akan wani abu da zai biyo baya ubangiji subhanahu wataala yace la tattakhidu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba kada ku mayar da waɗanda suka mayar da addinin ku abin wasa abin izgili min alladhina utul kitaba min qablikum daga cikin waɗanda aka bawa littafi kafin ku waɗanda aka bawa littafi kafin al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ibarar tana komawa ne zuwa kan yahudawa da nasara Allah ya ce wal kuffara da kuma kafirai kada kuma yadda waɗannan dangogin mutane da aka ambata awliya kuma yadda su masoyanku majibuntan lamuranku ababan neman taimako ko ababan taimakekeniya tsakanin ku da su Allah ya ce wattaqullaha in kuntum mu'minin ku ji tsoron Allah matakarku wato kun kasance mu'minai idan muka kalli wannan wato ayar zamu ga babban sakon da ayar take dauke da shi na hukunci shine hani game da mayar da yahudawa da nasara da kuma kafirai masoya ko kuma waɗanda suke ababen taimaka domin almuwala abin da ake nufi da awliya anan gurin shine mi ahlul mahabbati wan nusra wadanda za a kaunata ko kuma wadanda za a nemi taimake keniya da su Allah ya ce kar ku mayar da su sawa'un kafirai mushrikai ko kuma yahudu da nasara domin kalmar kafirai idan ta zo ita kadai za ta kunshi yahudawa da nasara domin kafirai ne ba su imani da abin da Allah ya sauka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kasancewa kuma Allah ya kawo ya ce minal ladina utul kitaba min qablikum wa yana komawa kan yahudu da nasara sannan yayi adafin wal kuffara wala ita wannan adafin da Allah yayi na wal kuffara wannan ita ce qira'al jumhur ma'ana sun karanta ta wal kuffara bin nasab kenan wal kuffara kamar yadda abu amr da al-kisa'i da kuma yaqub al-hadrami su kuma suka karanta ta wal kuffari malamai suka ce idan aka karanta wal kuffara ma'ana kaman Allah yana cewa ya kumu munne kada kuma yadda wato yahudawa da nasarawa wadanda suka mayar da addinin ku abin wasa abin izgili masoya haka kuma kada kuma yadda kafirai masoya sawa'un sun mayar da addinin ku abun wasa da izgili ko basu mayar ba wadanda kuma suka ce wal kuffari wannan yana nuna cewa ma'ana kafirai wadanda suka mayar da addinin mu abun wasa abin izgili saboda haka qira'o'in guda biyu sun fito da hukunci wanda yake dukkan shi makomarsa guda daya cewa a cikin yahudu da nasara akwai wadanda suka riki addinin musulunci suka mai da shi abun wasa abun izgili wanda na tabbatar bayani akan sababin saukar wannan ayar ya gabata cewa wasu mutane ne Rifa'a ibn Tabut ko ibn Zaid ibn Tabut da kuma Suwaid ibn al-Harith wadanda suka bayyana da musulunci a zahiri amma kuma zuciyarsu cike ta da nufaka alhalin wato munafikai ne su wanda kasancewar suna mu'amalantar mu'minai da abin da yake na fili yasa wasu mu'minan suke kaunar su suna ganin mutuncin su wanda Allah madaukakin sarki da karshe ya saukar da wannan aya tana hani akan haka wanda kuma dama wannan shine dabi'ar munafikai wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un zasu ce mu muna tare da ku dama kawai izgili muke yi musu to ubangiji yace kafir rai wadanda suke yahudu da nasara suka mayar da addinin Allah abun izgili abun wasa kar ku kaunace su haka nan kafirai mushrikai wadanda ma basu yadda da attaura da injila ba wadanda suka mayar da addinin ku abun wasa abun izgili kar ku kaunace su wannan abu sari wayar wal kuffari kenan ko kuma kafirai mutlaqan sawa'un sun mayar da addinin ku abun wasa abun izgili matakar mushrikai ne ba ku ba su so wannan shine babban abin da wato ko da wannan aya take dauke da shi wannan idan muka duba zamu ga cewa mafi girman hukuncin shine haramci da kuma hani na Allah subhanahu wataala game da mayar da kafirai sawa'un daga cikin yahudawa ko daga cikin kristoci ko daga cikin mushrikai wadanda ba su imani da wani littafi na sama ba mu mayar da su ababan kauna ababan neman taimako ubangiji subhanahu wataala ya ambaci illa wadda ita ce ta sanya wato Allah ya saukar da wannan hukunci shine Allah ya ce alladina takhadhu dinakum huzwan wa la'iba wadanda suka mayar da addinin ku abun wasa suka mayar da addinin ku abun izgili gashi can Allah ya faɗa wa idza nadaitum ila salati takhadhuha huzwan wa la'iba misali a sallah idan aka kira sallah zasu dinga ihu suna cewa kaji wani ihun banza kaga wani kaza ko makamantan su Allah ya bada labarin irin kaloli a cikin alqur'ani mai girma na irin izgili da kafiri suke mayar da addinin mu Allah ya bada labarai kala wanda suke wato kafiri suke mayar da addinin musulunci abun wasa abun izgili saboda haka wannan illar da Allah madaukakin sarki ya faɗa wato tana nuna cewa dukkan wani wanda ya mayar da addinin Allah abun wasa abun izgili to haƙƙinsa shine a nesance shi haƙƙinsa shine a bayyanar da adawa a gare shi haƙƙinsa shine a bayyanar da kiyayya a gare shi
saboda mayar da addinin Allah abin wasa abin izgili shi ko addinin Allah idan mutum ya mai da shi abin wasa abin izgili to malamai suka ce idan wannan wato izgilin izgilancin da mai izgili yayi ga addini ya shafi Allah ne ko ya shafi Annabi Muhammad ko ya shafi wato aqida ta addinin musulunci ya shafi gundarin shari'ar addinin musulunci ba wai ya shafi wato zatin mutumin da ka taba bane malamai suka ce wannan ba tare da sabani tsakanin malamai ba wato hukunci ne wanda yake fitar da mutum daga cikin addinin musulunci Allah madaukakin sarki a cikin suratul tauba ya faɗa mana lokacin da wasu munafikai suka yi wa wasu mummunai izgili suka rika faɗan maganganu suna nuna cewa matsorata ne sai cin abinci ba su iya komai ba Allah ya ce ta gaya musu ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ka tambaye su ka ji wala in sa'altahum idan da zaka tambaye su la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab zasu ce mu fa magana da muka faɗa kawai wasa muke yi ba wai da gaske muke yi ba Allah ya ce qul ka ce da su abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un to yanzu da Allah da manzon Allah da ayoyin Allah wato addini kuke wa izgili Allah ya ce la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kar ku kawo wani hanzari ko riga kun kafirta bayan kun yi imani kunga kenan wannan ya nuna cewa yin izgili ga Allah yin izgili ga Annabi Muhammad yin izgili ga addinin musulunci ko da mutum musulmi ne ya kafirta ya ba addinin musulunci sannan kuma tana nuna mana cewa izgili ga addinin Allah ko kuma mayar da addinin Allah abun izgili mayar da addinin Allah abun wasa sifa ce ta munafikai kuma me yinta ana jiye masa tsoron ya zama cikin munafikai waɗanda suke bayyana addinin musulunci a baki amma kuma a cikin zuciyarsu suna kulle da munafinci da kiyayya ga addinin musulunci
mun gode malam amma kafin na bar dakta magaji zare waye tafi na tambaye shi ko akwai wasu fa'idoji a cikin ayar tamu
fa'idodin da zamu fa'idanta a cikin wannan aya mai albarka shine wato kira ga Allah madaukakin ko kira da Allah madaukakin sarki yayi ga mummunai na wajabtun nuna kishin su ga addinin su da kuma rashin mayar da addinin su abin wasa abin izgili da rashin wato kwaikwayon kafirai ko kuma goyawa kafirai baya da kuma jin dadin abin da suke yi wa addinin musulunci na cin mutunci da yi masa izgili da mayar da shi abin wasa ba wai ya zama cewa mutum shi a karan kansa tunanin kafirai da wato maganganun su shine yake burge shi ba amma duk lokacin da aka kawo masa ayar Allah aka karanta masa zai rika ganin ta a matsayin gidadanci a matsayin rashin wayewa a matsayin rashin dacewar wannan hukuncin da wa'annan al'umar ko kuma wannan zamani a matsayin cewa yanzu ya kamata a waye ya kamata ai kaza wannan hakan sai kaga ya sa mutum ya koma ya raina ayar Allah ya raina addinin Allah ya raina Allah ya raina Annabi Muhammad bai taba tunanin cewa ko bai taba yadda da cewa a cikin alqur'ani mai girma da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mafita da solution na dukkan matsaloli da al'umma take fama da su ba so wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman hadari da yanzu muke gani kuma muke ji kuma muke rayuwa da shi dan haka waɗanda suke kiran kansu a matsayin musulmai amma kuma tunanin kafirai yake burge su da gidadantar da addinin musulunci to lallai su sani suna cikin hadari mai girman gaske wanda za iya kai su ga rasa wato addinin su sakamakon mayar da addinin Allah abun wasa abun izgili abun rashin kimantawa yana ɗaya daga cikin abin da zamu fa'idanta da shi a cikin wannan ayar shine yadda Ubangiji ta'ala ya nuna mana karara cewa kafirai ba sa mutunta addinin mu kafirai sawa'un kristoci ko yahudawa ko mushrikai ba su taba ganin addinin musulunci da gashi ba alhali ma abin da suke daukar shi shine abun wasa abun izgili saboda tsananin kiyayya da tsananin adawa su ga wannan addini mai alfarma wannan kuwa ga dukkan mutumin mai hankali yayin da ya zanto cewa kana tare da wani mutum wanda baya ganin kimar abin da kai kake ganin kimar shi kake ganin shine na farko a cikin dukkan wani al'amura naka to ta yaya ko tarayya za ta kasance tsakaninka da shi ta yaya jituwa za ta faru tsakaninka da shi shi yasa Allah madaukakin sarki yace kada ku taba gadda ku mai da su ababan kauna domin ba sa kaunar a daga cikin abin da zamu fa'idanta shine so tari zaka ga mutun ya san abu amma wannan sanin bai amfana masa komai ba ko kuma ma ya zama masa alkaba'i ya zama masa fitina ya zama masa bala'i wannan zai koma ne kan yahudu da nasara wadanda ubangiji ta'ala ya ba mu labari cewa sun san manzon Allah ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum sun san manzon Allah farin sani tas Allah ya sifanta masu shi a cikin littattafan su annabi Isa ya zo yayi bishara da shi wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad yayi musu bishara da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma suka sa kafa suka shure wannan ilimi suka take wannan ilimi suka kin imani ne manzon Allah sannan suka kuma dora da adawa ga addinin manzon Allah sannan suka dora ga kiyayya da kuma mayar da addinin annabi Muhammad addinin Allah abun wasa abun izgili kenan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah kuma yake nuna mana mu roki Allah ilimin da zai amfane mu duniya da lahira sannan Allah ya cike da fadin shi cewa wattaqullah ma'ana ku ji tsoron Allah ku nisanci mayar da kafirai sawa'un daga cikin yahudawa da nasara wato ku nisanci mayar da su a ababan kauna ababan wato jibinta ababan neman taimako a gare ku in dai har ku mu'mine ne na gaskiya a imani na haƙiƙa tsoron Allah na haƙiƙa yana wajabta cewa wajibi ne mu'mini ya nisanci abinda Allah madaukakin sarki ya hane shi wannan babban hanin shine nisanta dukkan wani mutum ba wai yahudi ko nasara ba domin malamai suna cewa ayar ta sauka ne akan yahudawa da nasara da kafirai amma al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab ma'ana duk wani hukunci da ya sauka ya zama yana da sababin sauka to kada kai tunanin sababin nan wato hukuncin zai takaita ne akan mutanen nan kadai da suka ya sauka akan su bi ainihin a'a dukkan mutumin da yayi aikin irin waɗannan mutanen ya shafe shi duk mutumin da yayi aikin da aka yabi sahabban annabi Muhammad yayi irin aikin su to zai samu irin ladan da Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa sun samu haka nan duk mutumin da yayi aiki irin na kafirai zai samu zunubi irin abin da kafirai suka samu dan haka dukkan mutumin da ya mayar da addinin Allah abun wasa abin izgili abin rashin mutuntawa to baya da haƙƙi ga musulmai su nuna masa kauna su nuna masa da'a su nuna masa jibintar lamari su taimakekeniya da shi a cikin wani al'amari nasu abin da yafi cancanta shine ya cancanci a kaurace masa ya cancanci a nuna masa gaba a nuna masa adawa arara har sai ya tuba ya dawo zuwa ga addinin Allah da fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya kuma ganar da mu addini ya kuma ba mu ikon mutunta addinin sa ya kuma ba mu ikon mutunta ayoyin sa ya raba mu da izgili da wasa da mayar da addini abin izgili abin wasa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah
la in tabatni min ridaka ma'unatun hatta tuqawi aidaha imani la usabbihannaka bukratan wa 'ashiyatan ولا تخدمنك في الدجى أركاني ولا أذكرنك قائما أو قاعدا ولا أشكرنك سائر الأحيان
kan wata yaya naga kin yi takumi kamar baki da lafiya
yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ne
ayya in dai wannan ne aiki shakuru minki yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje
wow yaya na ina ka kawo ni haka kamar a kasar waje
BBT Zara Gallery kenan ka ta farin kantin da ke makare da sutrin adan zamani da suka hadar da atamfofi shaddodi lace da materials takalmi zakankuna sarkoki rigunan abaya da mayafai ga kuma yadikan maza masu kyau da inganci sannan a gefe daya ga dalladallan akwatunan lefe yan yayi
domin shiga tsawon zama yan birni mai yan kwalisa fagen ado da kwalliya da sutrin kekere ne kasance a hamshakin kantin BBT Zara Gallery domin ka zamo na musamman
BBT Zara Gallery na nan a Lion Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano
domin neman karin bayani a kira
0806067576 BBT Zara Gallery ka tafarin kantin da babu irinsa
wala aktumanna anil bariyyati khallati ولا أشكون إليك جهد زماني ولا أقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني ولأحكمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني.
أبنغران دكت أمين سألنا ألا جالنغوكما ya kawo mana bayanin darasin da ke cikin ayar tare da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke ƙara fito mana da ma'anar ayar.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Aya sai da mun duba ayoyin da suke kafin ita na magana akan abin da ya shafi wato wala'i. Allah yana cewa inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allahu wa rasuluhu walladhina amanu fa inna hizballah الله هم الغالبون. في الله يكتوى يا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وانا كنونا ما آيوين دا تكافون وانا آيان دسنا دا ألاك عدا وانا آيان وانا آيوين كافون وانا آيان نا مغناني أكام ولائي وانا كم آيان تنا مغنى أكام برائي ولائي شيني كاونتا مسلمي دا سونسو دا تيما كاموسو برائي كما شيني واتو كبرانتا دا غوان دا سكيمكيا مسلونشي fare kenan da Yahudawa da Nasara da Mulhidai duka. Wannan aya na magana akan cewa ya ku waɗanda suka yi imani. Abu na farko dai Allah ya yi kira ne ga mu'minai, wanda duk lokacin da kaji an ce ya waɗanda suka yi imani, ya waɗanda suka ba da gaskiya, Abdullahi dan Mas'ud ya ce ka rusuna ka kasa kunne kaji, domin ko dai alheri Allah zai nusar da kai zuwa gare shi ya kira ka ka aikata, ko kuma sharri zai hane ka da kai nesa daga gare shi. To imani shine kai imani da Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzannin Allah, kai imani da ranar lahira, kai imani da qaddaran alheri da na sharri. Wannan sune imani. To haka nan kuma wato imani yafi musulunci, kamar yanda kuma ihsani kuma yafi imani. To Allah yana cewa ya kuɗanda suka imani kada ku riki waɗanda suke wato Yahudu da Nasara, wato waɗanda suka riki addinin ku da izgili, wato sune waɗanda aka ba littafi kafin ku, wato Yahudu da Nasara kenan. Kada ku riƙe su masoya, kada ku riƙe su abokan ƙauna, abokan sirri, kar ku riƙe su. Wannan ayan na nuna mana cewa ya haramta ga dukkan wani musulmi ya ji a cikin zuciyanshi yana so ko yana ƙauna ko yana jibintan wato waɗanda suke ba wato makiya addinin shi, wato na daga kafurai da Yahudawa da Nasara. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake gargaɗi, yake jan kunne da ainihinsa da ƙaunan waɗannan mutane ɗin, saboda irin abin da suke kulle da shi a cikin zukatansu na gaba ga musulmai, abin da suke bayyanawa ma na zuciyansu yafi. Allah yake ce ku ji tsoron Allah in kun kasance mu'mini. To bara'i anan shine iyayya da gaba da zaka nuna a gare su. Amma kuma wannan baya nuna wai kuma karka kyautata musu mu'amala, a'a, wurin bangaren dabi'u da halaye ana so ka kyautata ma har wanda ba musulmi ba, kai mu'amala da shi mu'amala mai kyau, inda zai fahimci wato kyau irin na wannan addinin namu. Kyautata mu'amala da shi yau, amma abin da ya shafi wato harka na zuciya da kudurtawa, to karka kuskura ka ji kana kaunan shi a cikin zuciyarka, ka so shi, ka rike shi abokin sirri. Shine Allah yake magana anan, kar ku riki waɗanda suka riki addinin ku, wato na daga waɗanda aka ba littafi kafin ku. To kun ga an ba su littafi sune Yahudu da Nasara, amma ba su amfana da littafin ba. Wato ana iya ba mutum ilimi ya zamana ya zama hasara a gare shi, kamar yanda su ga su an ba su ilimin amma kuma sai ya zamana ilimin bai musu amfani ba, bai amfane su ba, saboda ba su yi aiki da shi ba. Shine Allah yake cewa ku ji tsoron Allah in kun kasance wato mu'minai. Alama na wato kuna daga cikin sharadi imani shine mutum ya zama na ya bi Allah, ya nisanci abinda Allah ya hana, domin shine alama da zai sa ya samu tsoron Allah. Takawa shine wato ka kiyaye wato abinda zai kai ka ga fushin Allah, kai da'a ga Allah, ka nisanci abinda yake na sabawa Allah, wannan shine kai takawa kenan. To wannan ayan aya ne da ke nuna mana, ke koyar da mu wani bangare mai girma na akida na musulunci, shine barranta daga waɗanda suke makiya Allah, waɗanda suke ba sa son addinin ka, suna izgili da wannan addini. To a lokacin da mutum musulmi ya fahimci aqidarsa, aqida ta musulunci, zai kokari ya bi umarnin Allah ne subhanahu wa ta'ala, wanda Allah nan shine ya san su, ya san ciki da waje na kowa a cikin halittu, kuma ga abin da ya baka, to ya zama wajibi ka riko da umarnin ubangijinka Allah subhanahu wa ta'ala. ta'ala. To in ba haka ba mutun zai je wato ya fada cikin halaka, kuma alamu ne na rashin cikakken imani da mutun zai rika mika soyayyan shi ga waɗanda suke makiya Allah, waɗanda ba musulmai ba. To hakika kuwa yana da rauni a imanin shi, ba tsoron Allah tare da shi. Amma duk mutumin da yake yana jin tsoron Allah, to zai bi Allah ne ya imani yayi nesa daga abubuwan da Allah ya hana. To a wannan ayan bayan fahimta akan imani da kuma wala'i da bara'i, sai abun da ya shafi takawa, waɗannan abubuwa akan su wannan ayoyin a wannan ayan ke jan hankalin mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan da ya nuna mana a harkan abun da ya shafi wato kiyayya da waɗanda suke makiya musulunci, shine akwai hadisai da dama wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa duk wanda ya kaunaci mutum dan Allah, yaki don Allah, ya bayar saboda Allah, ya hana saboda Allah, to wannan ya cika imani. Faqad istakmala al-iman man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Haka na wani guri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughd fillah. Ma fi karfin abunda mutum zai rika na imani, ma rika na imani shine ka kaunaci mutum dan Allah ko kuma ka ki shi don Allah, ba haka kawai saboda mutum yana fatin ka kaji kana kaunan shi ba kawai, a'a, ko kuma dan baya fatin ka kaji kana gaba da shi, a'a, zaka kaunace shi ne dan Allah, in kuma ka ki shi zaka ki shi ne saboda ya ki Allah subhanahu wataala. Lokacin da Jarir dan Abdullah ya zo yayi mubayi'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yake cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin fada hannu na ma mubayi'a a kamin sharadi, kuma sai yace zan ma mubayi'a kan ka bautawa Allah kuma ka tsai da sallah ka bada zakka kuma kai nasiha wa dukkan musulmai wa tufariqal mushrikin kuma kai nesa daga mushrikai. Mun ga ase waɗannan hadisan duk suna nuna mana wato abunda ya shafi wato bara'i ne ga waɗanda suke barranta ne daga waɗanda suke wato makiya Allah, masu izgile wa addinin Allah, masu izgile wa wato musulmai. Domin shi kanshi tabbatar da shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah, a yana hukunta karka so mutum sai don Allah, karka kishi sai dan Allah don yaki Allah. Idan zamu dubi wannan a aikace, zamu ga yanda sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam suka aikata wannan bangaren a aikace na barranta ga kafirai, har suka je suka yi jihadi suka yake su, wasu ma fa iyayen su ne, amma suka ja da su aka fito filin daga. Wannan ke nuna ma sai abun ba wasa bane, abu ne a cikin zuciya wanda ya dasu ya kafu na imani. A lokacin da Abu Sufyan yana kafirci kafin ya musulunta, ya zo garin Makka, ya zo saboda a jaddada alƙawari dake tsakani Annabi da kafirar Makka, sai wayana zatan zai samu wato shafa'a daga bangaren diyarsa da take aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ummu Habiba. Amma yana zuwa zai zauna a shimfidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta janye tace a kai mushriki ne, ba za ka zauna akan shimfidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kai nan jasa. Sai wannan abun ya bashi mamaki, bayan haka kuma take kiran shi zuwa imani. To wannan mun ga aikace sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam sun koyar da mu abubuwa da suke shafi wato bara'i a aikace, kamar yanda yake mutum musulmi zaka kaunace shi don Allah, haka nan shi kafe in ka kishi zaka kishi ne saboda yaki Allah. To lallai wannan aya ginshiki ne a bangaren tushe na imani, domin ya koyar da mu wato koyarwa irin na musulunci. Fatan abinda muka faɗa daidai Allah zai ba mu ladan shi, abinda muka kure Allah ya gafarta mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sai Allah ya saki hada mu a wani karatu na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Masha Allah. A ƙarshen shirin namu na wannan makon, na tambayi Dr. Gwani Yahuza Hussein Umar ko akwai wasu ayoyi da za a yi mana bayanin su wanda suke ƙara fito da ma'anar ayar tamu.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Bayan haka ƴan uwa masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To hakika gaskiya magana wannan maudu'i a ce ayi magana akan illolin da wato bibiyar ko bin Yahudu da Nasara suke haifarwa ga da ga musulmi ko ga musulunci. Wannan maudu'i ne wanda yake da girma babba sosai, kuma gashi dan lokacin da muke da shi dan kadan ne. To dan haka dai insha Allah a gurguje za mu taba abinda ya samu insha Allah ta yiwa nan gaba a ƙara samu wani lokaci da za a iya dorawa ainihin za a iya dora shi ainihin abin da aka daga inda aka tsaya. To idan muka duba wannan maudu'i kamar yadda na faɗa, zan duba shi haka ta ƴan nukudodi kamar haka. Na farko shine cewa zamu ga Allah madaukakin sarki ya bayyana mana karara cewa su Yahudu da Nasara fa ba za su taba amincewa da zamantakewar mu da su ba, ko su amince da wata alaka da muke da su face sai idan zamu bi addinin su da manufofin su da ainihin abubuwan da suka gamsu da shi na addinin su. To anan shine Allah madaukakin sarki yake cewa walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu, cewa waɗannan da Yahudu da Nasara ba za su taba amince maka su yadda da kai ba har sai ka bi wato ainihin addinin su. Shi kuma musulmi duk lokacin da aka ce zai ajje musulunci, zai ajje addinin shi ya bi wani addini na daban, to wannan ita ce babba asara da musulmi zai taba yi a rayuwarsa ta duniya da lahira. To duk idan haka lallai duk wanda zai so ya ce maka shi ba zai iya amince maka ko yadda da kai ba a wajen ta'amuli kai da shi sai ka bar wannan addini naka, to lalle wannan ainihin biyayya gare shi ba karamai illa bace. A wata ayan Allah a ko in ce nukuda ta biyu, Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a wasu ayoyi cewa su kuma waɗanda ba musulmi din nan ba suna matukar kaunar su ga cewa mun koma kamar su, mun fita daga addinin mu, mun dauke duk salon rayuwar mu wanda aka saukar mana mun koma irin su. Allah madaukakin sarki yana cewa in yakafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun. Allah yace suna san da za ku kafirce ma, ya zama kun kafirce ga baki ɗaya kun bar shi addinin musulunci. A wata ayan Allah madaukakin sarki yana cewa waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a, suna san ku kafirce kamar yanda suka kafirce, ma'ana ku zama daidai da su. Dan haka shine yace fatakununa sawa'a, sai ku zama daidai da su. Amma Allah ta'ala ya hanimi yace fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. A wata ayan Allah madaukakin sarki yace waddu law tudhinu fayudhinu, wannan akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ku dangane da su mushrikai kenan. To ni kuda ta uku a gurguje shine Allah madaukakin sarki ya bayyana mana ko kuma ya hane mu karara a cikin alkur'ani da cewa kada mu kuskura mu bi ainihin son zuciyoyinsu. Idan shari'a ta zo maka ka tabbatar ga abinda ainihin Allah madaukakin sarki ya dora ka akai a musulunci, to barin wannan ka ce zaka bi tsarin kuma wasu, to wannan ka bi son zuciyar wasu ne. To Allah ya hana, ya ce fa hukum bainahum bima anzalallah, kai musu hukunci tsakanin su da abinda Allah ya saukar. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min alhaq, kada ka kuskura ka bi son zuciyoyinsu, ka bar abin da ya zo maka na gaskiya. A wata ayan Allah ya ce wa ahikum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum, kada ka bi son zuciyoyinsu. A wata ayan Allah ya ce falidhalika fad'u wastaqim kama umir wala tattabi ahwa'ahum. A wata ayan Allah ya ce wala tattabi ahwa'ahum qad dallu min qabl wa adallu katiran wa dallu an sawa'is sabil. A wata ayan Allah ya ce wala tattabi ahwa'a alladhina kazzabu bi ayatina walladhina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. A wata ayan Allah ya ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al amri fattabi'ha wala tattabi ahwa'a alladhina la ya'lamun. Duka dai waɗannan ayoyin suna magana ne akan Allah ya bayyana gurare daban-daban cikin alqur'ani cewa kada mu kuskura mu bi son zuciyoyin su ahlul kitab da ma sauran duk wasu waɗanda suka ajje wato shari'a ta Allah madaukakin sarki. Sai ya ce shi yasa a wannan ayin yace thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr, sai muka dora ka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da dukkan sauran musulmi akan shari'a na dukkan al'amura naku na rayuwanku, fattabi'ha, to ku bi wannan shari'a da Allah madaukakin sarki ya sanya mana. Sai sannan sai Allah ya ce kada mu kuskura mu bi son zuciyar waɗanda ba su sani ba. To nukuda ta hudu shine za mu samu tarin wasu daga cikin ayoyi kuma da suke bayyana mana menene illar da za ta jawo idan muka bi son zuciyar su waɗanda ba musulmi ba. Allah madaukakin sarki yake cewa wala in tabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Allah madaurin sarki ya sa ma abin kaman magana ne da Annabi alaihi salatu wasalam idan da zaka bi son zuciyar su bayan abin da yazo maka na da gaskiya da ilimi Allah ya ce to ba zaka taba samun wani koma bayan Allah da zai jibince lamarinka ba ko ya taimake ka to wannan idan an gaya manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah alaihi salatu wasalam Allah yake gayawa kuma an ya san cewa ba zai taba bin son zuciyar su ba to wannan da mu ake ma'ana duk matsayin ka kada ka kuskura ka ce zaka bi son zuciyar waɗannan mutanen in kuma ka bi to natija din to gata nan zai zama cewa ba wanda zai jibirci lamarinka ranar gobe kiyama a gurin Allah kuma ba wanda zai ba wani taimako a wata ayan Allah yace walaini tabata ahahu min badi ma ja'aka min al-ilmi innaka idhan lamin az-zalimin ma'ana duk wanda zai bi irin wannan son zuciya ya bi son zuciya nasu to zai zama yana cikin az-zalimai a wata ayan Allah ta'ala yace walaini tabata ahahu ba'da ma ja'aka min al-ilmi malaka min Allah min waliyyin wala waq ita ma kamar irin ta farko ce sannan a ƙarshe wata aya ta zo take bayyana cewa ai idan da mutane ma gabaki daya da za a ce ita gaskiya za ta koma ta dinga bin san zuciyar su to Allah yace da gabaki daya system na duniya da wanda aka ajje samai da kasai da duk abin da yake cikin su da duk gabaki daya sai ya wargaje ya tarwatse ya koma cewa gaba a baya ya koma cewa ba daidai ba Allah yace walawittaba alhaqqu ahwa'ahum lafasadati samawati wal ardu wa man fihin a wata ayan kuma Allah ta'ala ya nuna mana cewa yanda suke ta kokarin su ga gaciya fitinima annabi alaihi salatu wasalam dan ya koma ya bari wahayi ya koma bin su amma Allah ta'ala yayi mai wani irin gurgurdi akan cewa idan koda shi idan da zai bi su to Allah yace idan la azaqnaka bi'ifal hayati wa bi'ifal mamat thumma la tajidu laka alaina nasira to Allah zai dandana wato rubanya mishi wato tsanani na rayuwa da kuma tsanani na mutuwa sannan ba zai samu wanda zai taimake shi ba ranar lahira to kamar yanda na fada wannan Allah ta'ala ya fada ne da siga kamar Allah magana da Annabi alayhi salatu wasalam amma da mu al'umman sa ake na kuda ta karshe shine cewa duk waɗannan abubuwan da kuma muka ambata na su kafire da sauransu to mu sani cewa ba wai su duka gabaki daya ko su ahlul kitabi gabaki daya sun zama iri daya bane a'a akwai wasu waɗanda su kuma ba haka suke ba akwai waɗanda zaka ga cewa su ba sa cikin waɗanda suke neman wannan al'umma din da shari'a shi yasa Allah ta'ala yace laysu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yajlun yace a'a ba su ba gabaɗe suka zama ɗaya ba a cikin su akwai waɗanda su zaka ga ma suna wato suna karanta ayoyin Allah madaukakin sarki kuma suna dare da rana kuma suna wa Allah sujjada a wata ayan Allah yace walau amana ahlul kitab da ahlul kitabi zasu yi imani la kana khairan lahum da hakan yafi alheri gare su amma sai Allah yace minhum daga cikin su akwai almu'minun amma mafiya yawancin su wa aktsaruhum alfasiqun fasiqaini a wata aya wadda kusan ita ce aya in dai aka zo maganar mu'amala tsakanin musulmi da kafiri wannan aya ita ce ainihin mizani sosai duk sauran ayoyi za a dora su akan wannan aya ne inda Allah ta'ala yake cewa la yanhaqumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin inma yanhaqumullahu 'anil ladina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun cewa indai busu cutar da ku ba busu bayyana kiyayya da yakar ku ba busu fitar da ku daga cikin gidajen ku ba ko su kwace muku dukiyoyin indai busu muku waɗannan abubuwa ba Allah yace to bai hana ku zama kun kyautata musu ba kun yi musu abubuwa na alheri kun yi mu'amala ta'amuli da su mai kyau kuma sannan ku yi musu adalci Allah yace yana san masu adalci amma idan suka zo suka bayyana sasu a yake ku saboda addinin ku suka yi muku wato bayyana kiyayya da sauransu to anan Allah yace shine wannan ya hana mu mu musta'amuli da su ta'amuli mai kyau kuma duk wanda ya zama ya kaunace su a irin wannan Allah yace su ya zama azzalimi wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wasahbihi
Allah ya saka da alkhairi doctor Allah ya kara lafiya da nisan kwana kafin mu karkare shirin namu zamu karbi wannan sakon
kanwata yaya naga kin yi takumi kamar baki da lafiya
yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ne
ayya in dai wannan ne aiki shakuruminki yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje
Wow! Yaya na, ina ka kawo ni haka kamar a kasar waje?
BBC Zara Gallery kenan, ka ta farin kantin da ke makare da sutrin adon zamani da suka hadar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, zakankuna, sarƙoƙi, rigunan abaya da mayafai, ga kuma yadukan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe daya ga dalla-dallan akwatunan lefe ƴan yayi.
Domin shiga sawun zama ƴan birni mai ƴan kwalisa, fagen ado da kwalliya da sutrin kekere ne. Kasance a hamshakin kantin BBC Zara Gallery domin ka zamo na musamman.
BBC Zara Gallery na nan a Lion Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin Kwari a cikin garin Kano.
Domin neman ƙarin bayani a kira
0800-602-7576. BBC Zara Gallery ka ta farin kantin da babu irinsa.
Alhamdulillah. Duba da yanayin lokaci, dole mu dakata a nan sai idan Allah Maɗaukakin Sarki ya kai mu sati mai zuwa. Muna addu'a a koda yaushe ga manyan malumanmu, tare da fatan Allah ya saka musu da alkhairi bisa irin wannan gudunmuwar da suke bayarwa domin ci gaban addinin Musulunci. A madadin wanda ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin namu mai albarka, wanda muke masa addu'ar gidan aljanna shi da iyalansa baki ɗaya. Tare da roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya sa masa albarka a kasuwancinsa, amin summa amin. Tare da shugabanmu baki ɗaya, Ahmad Garzali Yakubu, ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu nake cewa ma'assalam.
Wa ana alladhi habbartuha wa ja'altuha manzumatan ka qala'idil marjani wa nasartu ahla al-haqqi mablagha taqati wa safa'tu kulla mukhalifin safani. مع أنها جمعت علوما جمة مما يضيق لشرحها ديوان.